Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 2 ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kubasan kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakub makiri ne tare da Murtala Faruk Sanyi na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokacin. Ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa ministan man fetur a jamhuriyar Niger ya bayyana a zauren majalisar dokokin kasar domin yin bayani akan tsadan farashin man da ake fama da shi a cikin kasar. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari kuma zai shigo da shirin da rashin tayi. Baban gida Jibrin kuma ya zai shigo mana da shirin jaridun Najeriya. Sai kuma sakonni da kuma sarari kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan hafi ga kuma labaran duniyar. Sabon ministan tsaron Isra'ila Naftali Bennett ya bada sanarwar amincewa da kafa sabon matsugunin Yahudawa a birnin Hebron, inda kimanin Yahudawa 1,000 za su zauna zagaye da Falasdinawa 200,000. Ya ce matsugunin da za a gina kusa da tsohuwar kasuwar birnin zai ninka adadin Yahudawa ɗan kama wuri zauna a Hebron. Sanarwar ta ce za a rusa gine-ginen kasuwar a musayar a musanya da wasu sababbi, ta kuma ce Falasdinawa da ke da shagunan ƙasa za su sami sababbin shaguna. Shugabannin Yahudawa sun yi na'am da wannan yunkurin. Babban kwamitin Yahudawa na Hebron ya bayyana shi a matsayin adalci mai cike da tarihi, domin kuwa kasuwar mallakar Yahudawa ce tun a farkon ƙarni na 19. To sai dai Falasdinawa sun yi Allah wadda ya daga kausan harshe a kan matakin. Babban mai shiga tsakani na Falasdinawa Sayyid Erekat ya zargi Amurka akan wannan yunkurin, wanda ya bayyana a matsayin ƙoƙarin farko na Amurka domin tabbatar da mulkin mallaka. Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta amince da murabus ɗin Prime Minister Kasar Adil Abdul Mahdi a jiya Lahadi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni 2 ana yi. Mahdi ya yi murabus ne a ranar Juma'a. Yanzu kuma shugaba Abraham zai buƙaci haɗakar jam'iyyu masu rinjaye na Majalisar Dokokin da su wakilta sabon Prime Minister. To sai dai hakan zai iya kai ga yin shawarwari na tsawon makonni, domin kuwa ba a tantance haɗakar jam'iyyu da za su kasance masu rinjaye ba. Mahdi da gwamnatinsa sun aminta su ci gaba a matsayin rukun kwarya har sai ya amince da sabon Prime Minister. Akwai yiwuwar murabus ɗin na Mahdi ba zai gamsar da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin ba, waɗanda ke neman a yi garan bawul ga ɗaukacin tsarin siyasar ƙasar, wanda suka ce yana tattare da cin hanci da rashawa kuma baya biyan buƙatun 'yan ƙasar ta Iraki, duk kuwa da arzikin mai da ƙasar take da shi. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wakilai daga kasashe kusan 200 a yau Litinin sun soma zaman tattaunawa akan yanayi a Madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi da kuma ficewar Amurka daga taron kawancin yaki da shi a duniya. Wasu tagwayen rahotannin Majalisar Dinkin Duniya da ta wallafa a 'yan kwanan nan sun bayyana illolin da rashin ɗaukar isassun matakan kare yanayi ke haifarwa da kuma yadda suke shafar rayuwar al'umma, musamman sakamakon zanga-zangar da ake ta yi a faɗin duniya a ranar Juma'a da ke nuna ƙarfin jama'a. Taron wanda ke ƙarƙashin shugabancin ƙasar Chile da ta janye daga karɓar baƙuncinsa sakamakon rikicin cikin gida, wanda kuma aka yi wa laƙabi da COP25, na da burin cimma matsaya akan dokokin aiwatar da shawarwarin da aka cimma na yanayi a taron Paris na shekara ta 2015. Masana sha'anin muhalli na fatan taron zai samar da tubali ga kasashe su ƙara azama wajen shuke-shuken itatuwa da rage amfani da iskar gas, ya zuwa taron shekarar baɗi da za a gudanar a birnin Glasgow na ƙasar Scotland. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kwana ɗaya kafin taron ya bayyana ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi na yaƙi da sauyin yanayi da cewa ko kaɗan bai isa ba. A ƙarshe ƴan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun bude wuta akan wata akan wata majami'a a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Lahadi inda suka kashe akalla mutane 14. Jami'ai sun ce an kai harin ne a garin Hotokora dake kusa da iyaka da kasar Jamhuriyar Niger. Sojoji na farautar ƴan bindigar da suka arce akan babura bayan sun harbe masu ibadar a jiya Lahadi ba wanda ya dauki alhakin kai harin. Amma ana dora alhakin harin kan masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, Kiristoci da mabiya wasu addinai na zaune lami lafiya a kasar mai rinjayen Musulmai har sai lokacin da aka kai wasu hare-hare da ake kyautata zaton mayakan jihadi suka kai daga makwabciyar kasar Mali a bara waɗanda suka yi sanadiyar salwantar ɗaruruwan rayuka.
Murtala Faruk Sani na kenan aka saurara da labaran duniya. To madalla a jamhuriyar Niger ministan man fetur ya bayyana a zauren majalisar dokokin kasar Arabiya a ranar Asabar domin yi wa 'yan kasan bayani dangane da tsadar farashin man fetur a gidajen mai shekaru 8 kenan bayan da kasar ta fara sayar da manta a kasuwanni, yayin da bayanai ke nuni gwamnatin ta Niger na sayar da manta ga kasashe makwabta akan farashi da bai takara karya ba. Ga jin rahoton Sulaiman Muni Barma akan haka.
Duk da yake kasar Niger ta fara sayar da man fetur dinta a kasuwanni shekara da shekaru, hankalin al'ummomin yankunan da ke makwabtakar kudu-kudu Najeriya ya fi karkata wajen man da ke shigo Niger din daga Najeriya, sanadiyar abin da suka kira matsananciyar tsadar man na cikin gida. Sai dai wannan al'amari bai canza hukumomi ra'ayi ba akan maganar farashi. Dalili kenan dan majalisar dokokin kasa Mamman Sani Atiya ya buƙaci ministan man fetur Fumakwai Gado ya bayyana a zauren majalisa.
Wannan mai minista kuna saida ma Mali shi da Nigeria, sai a saida ma Nigeria wannan mai dala 40 zuwa 40 da wani abu ko 30, kuma ai kasan mu na Niger su je su sau duk inda ke da iyaka su kawo su saida mu kan dala 50-55 dala 60, kuma man namu ne daga nan ake kai shi Najeriya. Wayan biyanta Mali ku saida mata kamar daga 35 zuwa 40-40 da wani abu.
Tsadar farashin mai a kasuwanni wani abu ne da ya addabi talakawa a wannan lokaci da matsaloli ke karewaita, in ji dan majalisar.
Gazal yana $107, man fetur yana $108. To akwai matsala, talakawa suna cikin wahala, ba su iya shan wannan mai. Yawanci na hannu suke sha wanda ke da hadari ga rayuwar mu kuma ga rayuwar kasar mu.
Da yake mai da martani akan batun tsadar man fetur, minista Fumakwai Gado ya ce
lokacin da ban fara bako man fetrol ba, kowa ya sani ko nawa ne ake saida man fetrol a station, kowa ya sani dole ma tilas saida ma gwamnati ya fara tallafi domin a rage price. Tunda mun ka fara 2011 zuwa yau an rage man fetrol so biyu, 2012 da an ka fara an rage wajen $20 bisa kowane litre, 2013 kuma an rage wajen $6 bisa kowane litre. Kenan ba a cewa ba a samu raguwa ba. Don mi man fetrol tun da ake saida a kasashen waje ana saida shi da haka, shi mai zakuwa ya saye na nanga a yi sai ya biya transport, a yi sai ya biya tax fee statistic da fita, in ya kai shi can kasar su sai ya biya duwan.
Ya ci gaba da cewa harkar man fetur wani abu ne da ke da matukar sarƙaƙiya.
Gino man fetrol haraka ce mai hasara da yawa, kana iya ka sa miliyarori kuma ka kasa samun ko litir guda, kana iya sa miliyan guda $6 na dollar kai rijin man fetrol ka fada bisa ruwa ko ka fada bisa iska ko ka fada bisa hako, sun ta yi iska kenan su ma.
Gwamnatin jamhuriya ta biyar a ƙarƙashin shugabancin Tanja Muhammadu ce ta kaddamar da ayyukan haƙar man fetur a shekarar 2009 ta hanyar wata yarjejeniya da kamfanin CNPC na kasar China, inda ake samar da ganga 20,000 a kowace rana a rijiyar Agadem da ke yankin Difa, waɗanda ake tacewa a matatar Soras da ke yankin Zander. Kuma yanzu haka kasar ta fara yunkurin lullunka yawan man da ake haƙowa domin fitar da shi zuwa waje ta hanyar wani bututun da zai ratsa wani bangare na jamhuriyar Benin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba, amma kafin nan bari mu dan shakata da wannan waƙar da ke zuwa. kuma zalla da fatan an shakata da wannan wakar wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 2:10 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
amma ba bi sa shashan ke ba kana ba bi sa sakar ke ba kudi a kashe
Masu rarai assalamu alaikum a asabar tunan ne aka fara cin kasuwar baje kolin duniya ta Kano karo na 40 kuma za a kwashe kimanin makonni biyu ana hada-hada a cikin ta hannu guda kuma masu nazari a fannin tattalin arziki na ci gaba da sharhi akan matakin hukumomin Najeriya na rufe iyakokin kasar na tsandauri sunana Mahmud Ibrahim Kwali dauke da ragamar shirin Masu rare ranar Asabar nan 30 ga watan Nuwamba da ya gabata ita ce ranar da aka bude kasuwar baje kolin duniya ta Kano karo na 40 daruruwan kamfanoni daga kasashe daban-daban na sassan duniya ne ke halartar kasuwar domin kula cinikayya da fasahar kasuwanci baya ga hukumomin gwamnati na cikin gida Najeriya da na kasashen ƙetare cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ita ke tsare-tsaren gudanar da kasuwar a kowace shekara kuma ambassador Usman Darma da ke zama mataimakin shugaban cibiyar ya yi bayani game da abubuwan da za su wakana a bana
akwai tsari da muka yi a lokacin da mu gudanar da seminar a wannan kasuwa akwai abin da muka yi creating abin da ake kira business clinic zamu gayyato stakeholders masu ruwa da tsaki akan harkar kasuwa da masana'antu da aikin gona zamu gayyato ita kuma hukumomin da suke kula da wannan abu waɗanda za su iya bada shawara yaya za a yi a gyara wannan abubuwa don ƙasa ta ci gaba arziki ya ƙara bunƙasa a wannan ƙasa ta mu
wannan tattaunawa ko musayar ra'ayi da za a yi gaba ɗaya daga farkon kwanakin kasuwar har ƙarshen ta ne ko kuma a wata rana aka keɓe
daga ranar 30 ga wata za mu fara wannan tsare-tsare daga ɗaya ga wata za mu fara yi za mu ɗaga kwana ɗaya sai uku ga wata za mu ƙara ɗaga kwana ɗaya biyar ga wata za mu ƙara kwana ɗaya bakwai ga wata sannan za mu rufe a tara ga wata matsayinmu na masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin tattalin arziki duk hanyar da muka ga za ta ƙara taimakawa wajen gudanar da kasuwanci da sana'o'i ita muna bata muhimmanci kwarai da gaske
tunda kun gayyato kamfanoni daga ciki da ƙetaren wajen Najeriya waɗanne watakila kayayyaki ne ko wasu al'amura na kasuwanci za a fi baiwa fifiko a wannan kasuwa
generally dai muna kokari mu emphasizing kayan harkar noma tunda shine focus din da abinda ƙasa ta allaka ciki da kuma masana'antu za su zo su baje kolin abubuwan da ake wanda zai ingata kayan noma da kuma masana'antu za a kawo kaya na zamani masu na small scales da kuma medium wanda zai ƙara inganta harkar waɗannan sana'o'i a wannan ƙasa
babban muhimmin al'amari a wajen shirya baje koli shine a kullakullan kasuwanci ku da kuke hada wannan abu wai idan kuka hada shi kenan aka baje koli aka gama shi kenan kasuwa ta baje kenan ko kuma akwai wani abu da kuke na bibiya kan waɗancan al'amura da aka hada na kullaka kasuwanci
gaskiya muna bibiya na duk abin da aka kulla mu tabbatar an Allah ya tabbatar shi ya inganta an ci gaba da wannan mu'amala sannan a wannan shekarar muna da team guda da muka ware wanda aikin su bibiyar duk abin da aka yi a wannan baje koli da za a yi da samun tabbacin cewa abubuwan da aka kulla ya tabbata inda ake da matsala a sanar da mu yadda za mu shigo ciki mu ga abubuwan nan sun tafi yadda ya kamata
Me saƙonka musamman ga ƴan kasuwar mu na cikin gida?
Saƙona kashi biyu ne. Na farko dai ba kamfanin kasashen waje kawai aka gayyato ba. Akwai kamfanin nuka na gida wanda akalla sun haura 500 waɗanda za su halarci wannan kasuwa. Saƙona mutane su daure su shigo wannan kasuwa, za su amfana da yawa na irin abubuwan da ake gudanarwa a wannan kasuwa. Kuma muna roƙon al'umma a taimaka mana da addu'a, Ubangiji ya sa mu wannan taro lafiya mu kuma gama shi lafiya.
Ambassador Usman Darma kenan mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano a Najeriya. Masu rare bana kasuwar baje kolin duniya ta Kano karo na 40 na gudana ne a daidai lokacin da iyakokin Najeriya na tsandauri ke rufe. Kuma har yanzu ƙwararru a fannin tattalin arziki na ci gaba da fashin baki game da wannan mataki na hukumomin Najeriya. Dr. Sole Abdullahi na cikin masana a fannin tattalin arziki a Jamhuriyar Niger.
Ba wai dan ana cikin ECOWAS bane, bai sai zaman to shikenan kasashe sun bude budget, sun bude kasashen su, sai ayi abin a garaba. A duk inda wani abu ya faru wanda kaga za a cuta maka, me cile ne din kai ga san kasar ka ci za ka dauka matakai? To shine Buhari yayi kenan. Wannan rihe iyaka da Buhari yayi saboda yana son ya cimma wani guri nashi. Amma ka tabbata da cewa aikocin Nigeria suna dandana kudin su, nan mu ma Niger muna dandana kudin mu da sauran kasashe, kowa na dandana kudin shi, kuma kowa sai ya samu tattalin arzikin shi ya girgiza. Nigeria yau sun sani da ba su samun damar zuwa cikin Niger da Benin da sauran kasashe wanda suke mu'amala da su. Ai su ma tattalin arzikin su ya razana, kamar yadda tattalin arziki mai razana na wurin, kenan kowa na shi ga jike shi.
Ya makomar ECOWAS za ta kasance domin za ta yi zuwa gaba? Watakila wasu kasashe su ma su dauki irin wannan mataki na makamancin wanda Najeriya ta dauka.
Ina son ku ganda wannan. Akwai nazari na talakawa wa'anda ba su san ba inda aka dosa. Akwai nazari kuma na shugabanni da masu ilimi wanda sun san inda aka dosa. Yau inda wannan ECOWAS din bata ba Nigeria dama yin wani abun ba, da kaji irin magungunan da zan iban ba su bane ba. To amma Nigeria na kunta muka tana da incin ta yi wannan abun, tana da inci. Ba a ce ba Nigeria da zai tana cikin ECOWAS shikenan ta bude kasuwar ta 100%. Su talakawa waɗanda ba su da labarin wannan kundin abin da kusa na ECOWAS ɗin nan, bu san ba cewa ba wai dan muna cikin ECOWAS bane ba ya zamanto ke Nigeria sai mu yi abin da muka gada ba mutum kasar ta. A'a, Nigeria in tana da wata dubara ko kuma wata fasaha wanda take son ta shihuda kasar ta, kuma ya zamanto Chile za ta shihuda sai ta rihe border ɗin ta, to tana da wannan incin ta rihe border. Kakan mance kasar Turai, Union Europeen, lokacin da aka samu abin da ake ce ma matsalar Bashfall, wato naman shanu ne wanda ake sayarwa yana kawo matsala daga abin ga ya taso daga ƙasar Ingila. To ai sauran ƙasashe na abin ga Union Europeen jiye makwabtan su suka ce wannan nama ba ya shiga cikin ƙasar su, saboda mi? Saboda nama ne wanda cin samu. Amma kuma ai kaga akwai region tsakanin ƙasashen Turai da ƙasar Ingila, kenan abin da kusa in ce ba wai dan an shinwada an raba ta hannu ba da ba su takarda za a cewa an bude kasuwa, an bude ka bude kasa. Ka'a, akwai lokacin da za ka iya samun damar ka rihe kasar ka saboda kai wani tanadi.
A ƙarshe, Dr. Rasulu Abdullahi, a ɗauka akan a yau kana matsayin wani mashawarci na shugaba Buhari da shugaba Isuhu na Nijar da takwaransu Patrice Talon na kasar Benin. Shin wace irin shawara za ka bai wa su waɗannan shugabanni akan wannan sabon al'amari na rufe iyakokin Najeriya?
Ni shawara da nake ba su, wato ya kamata a ce sun je sun ga Buhari, sun tantabara da shi, saboda a san yanda za a fuskanta. Duk da sun yarda da cewa Buhari na da incin ya rihe bodar shi saboda wata manufa da yake da ita, to kuma ya ne za a fuskanta abin wanda ba za a samu matsala ba wanda ta fice iyaka ta talakawan kasashen nan nasu, su wannan president Isuf da Talon da kuma su talakawan kasashen Nigeria, saboda shi Buhari ai yana yin duk koke-koken da ake yana shi. Kowace sahiya yana sauraron BBC, yana sauraron Deutsche Welle, yana sauraron Voice of America, yana jin duk abin da yake yi. Amma ya san da cewa ba ayin kamar yadda aka ce wai na kwai sai an kashe kwai. tagare to amma mutun da mu na wurin muna shan wahalar ya kamata su je a canza ne yau tunda ai na ji ma Nigeria ta fara bada wannan magana tace akwai abin da take son su wa'annan shugabanni su yi kamar sharuda eh da ta kawa tana son wa'annan shugabanni su dauki wa'annan sharuda su yi amfani su cikin kasashen su sannan kuma nan zuwa watan January Buhari yace za a bude abin ga bode shi kenan ka gani akwai halin a sassauta abin amma sai an je an zanzanta
za ta gyaru kuwa saboda wannan shine karo na biyu da Muhammadu Buhari ke rufe iyakokin Najeriya a matsayin sa na shugaban wannan kasa
lokacin da yake mulki soja ya rufe iyaka saboda wani muhari wanda suke daban da na yanzu ka san dai abin da yake cewa yana son ya habaka noman shinkawa cikin kasar Nigeria ka kaman cewa mulkin nan aka bashi takaitacce ne ɗan shekaru ne zai kenan baya da dama cewa ya tsaya yana wani indo ina ai a'a akwai masu nazari masu ilimi cikin Nigeria waɗanda suka kunna mishi ga haka nan haka za a yi cikin shekaru kaza in aka yi haka nan za a cimma wannan guri baya son ya ƙara ode shinkafa da kasashen waje ya kawo ta kasar Nigeria kage ko sai zaman ta kuma munin kasashen mu in muka yi ode shinkafan nan muna kaiwa kasashen Nigeria kenan muna gurbata mishi tahiyar shi shi yasa amma ai gyaruwa da tai da bar tana gyaruwa bisa fanni uku ko lokacin da Buhari zai kare ikon shi kenan wannan doka ta shi ta kare ko kuma lokacin da za cin magurin shi kuma za su tantawa ko kuma kamar da nace dazu lokacin da za su zuwa su gan junan su tsakanin su shugaban kasashe su gan yaya ne ake iya huskanta wannan abin saboda a rage mai mutane wahaloli kuma ana iya samun gyara wanda duk da bai bar siyasa tashi ba ta cewa za ni iya kashi amma za a sasartawa saboda a tunkari wani abu wani muhimmanci
masarare karshen shirin da rashin tai ne yau a madadin bakin mu ambassador Usman Darma da Dr. Sule Abdullahi sai kuma abokin aiki Suleiman Muni Farma Mahmud Ibrahim Koyi da na shirya na gabatar sai cewa huta lafiya wassalamu alaikum
an daina alhizar
wanda da gaida Muhammad Ibrahim Koyi yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin jirgin Najeriya
zan fara sharhin jaridar ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka ana ci gaba da tada hakarkari da kuma murɗa gashin baki a jam'iyyar PDP akan yunkurin da wasu ƴan jam'iyyar ke ganin dauki matakin ladabtarwa akan tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan wasu ƴan jam'iyyar PDP inji jaridar ta The Nation na zargin tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan da marawa jam'iyyar APC da ta samu nasara a zaben gwamnati da aka danar a jihar Baya irin wannan ƴaƴan jam'iyyar na buƙatar a gudanar da bincike akan tsohon shugaban ƙasar haye da kuma wasu ƴaƴan jam'iyyar na ganin bai kamata a dauki matakin ladabtarwa ko makamancin haka akan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ba ita kuwa jaridar Daily Trust ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa duk da rufe kan iyakokin Najeriya da aka yi yanzu haka ana ci gaba da shigo da shinkafa a ƙasar waje inda ake amfani da hanyoyin smoga daban-daban ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Litros ya nuno wani dan acaba rungume da buhunan shinkafa akalla guda 4 zuwa 3 akan babur din sa a birnin Katsina inda kuma suka bayyana cewa ire-iren su ne yake shigowa da shinkafar daga kasar Niger sai kuma jaridar The Guardian jaridar da ya daya daga cikin manyan labaran tana cewa hukumar zabe ta kasa a Nigeria ta yana Santas Mad Ademi a matsayin wanda ya lashe zaben dan majalisar dattijai da aka gudanar a Kogita yamma a jihar Kogi Smart Ademi wanda ke zama dan jam'iyyar APC mai mulki bai kada abokin hamayyarsa ne na jam'iyyar PDP Sarata Dino Melai an dai sake gudanar da wannan zabe ne bisa umarnin kotu bayan da ta soke zaben da aka gudanar tun farko sai kuma jaridar The Punch jaridar da ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar kuma dan takarar jam'iyyar PDP na neman shugaban kasar da ya gabata yana zargin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da rashin tabu Abubakar Katabus wajen harkar ilimi a Najeriya. Al'amarin da kuma Atiku Abubakar yace ya taimaka wajen haifar da talauci da rashin tsaro a Najeriya. A cewar jaridar The Punch dai, Alhaji Atiku Abubakar yana jawabi ne a wajen wani biki na girmama kafa Jami'ar American University dake garin Yola. A cewar sa dai, Alhaji Atiku Abubakar, dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen samar da ilimi a kasar. Lamarin da yace zai taimaka wajen tabbatar da tsaro da kawar da talauci a tsakanin al'ummar Najeriya. Sai kuma jaridar The Pulse da ake buga ta yanar gizo, jaridar da ta bayyana cewa a yau ne ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kaddamar da harsashin gina jami'ar sufuri ta farko a Najeriya wanda za a yi a garin Daura. Jaridar The Pulse dai ta ruwaito kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda yanzu haka yake garin na Daura, jami'ar dai za ta kasance ne a gargashin ma'aikatar sufuri ta tarayyar Najeriya. Babban jifrin murai Amurka daga Lagos.
Kuma dalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana ta wayar tarho.
Muna goyon bayan dokar da Ministan Dinkin Duniya ta saka na cinzarin mata ko wani fanni na duniyar nan. Abinda muke so ga Ministan Dinkin Duniya a kowace jiha ta Najeriya a duki wannan doka mai tsari ga wanda an ga samun yana cinzarin matarsa ko yana wa karamar yarinya fyaɗe. A yanzu hukuncin kisa wanda yan wa yarinya fyaɗe, yanzu ɓangaren fyaɗe ne. Ɓangaren cinzarin matan aure hukunci ya dace a yanki ne wanda an ga kama da lihinnin mai tsari domin na gaba.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Dallan Joja Kadara, jihar Niger Najeriya. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger a halin gaskiya ga abin da aka yi a wungar satin gari a wuce. Ya kamata duk wanda Allah ya sa aka zaɓe shi a bashi kuriya. Ba daidai ba ne mutum an zaɓe mutum a ce wai ba za a bashi an kwace cewa ba wanda ya isa. Ta gaskiya al'amuran nan akwai gyara a ciki.
Assalamu alaikum. Ni ina so in bawa manyan ƙasar nan shawara da kuma shugabannin manyan makarantu cewa a daina son kai. Iska son kai da ake ya wuce misali. Mutum ne zai yi aiki na fiye da shekaru da shekaru aikin wucin gadi, amma kuma daga baya sai a samu wanda suke abokai ne ga su manyan shugabannin makarantun, sannan a ce za a ba su aiki sannan wanda suka daɗe suke aikin wucin gadi a hana su aiki. Wannan ba adalci ba da gaskiya. Ya kamata su tunani kuma su canza, kuma ba su canza ba su san cewa akwai lahira. Saƙo na kenan, na gode.
Tuma da layan zukon lokaci ne za mu kawo muku takaitaccen labaran duniya.
To baba, sabon ministan gwamnatin Isra'ila Naftali Bennett ya bada sanarwar amincewa da kafa sabon matsugunin Yahudawa a birnin Hebron, inda kimanin Yahudawa 1,000 za su zauna zagaye da Falasɗinawa 200,000. Ya ce matsugunin da za a gina kusa da tsohuwar kasuwar birnin zai ninka adadin Yahudawa yan kama wuri zauna a Hebron. Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta amince da murabus din Prime Minister Kasar Adel Abdul Mahdi a jiyar Lahadi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar kinjinin gwamnati da ta rikide zuwa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi. Mahdi ya yi murabus ne a ranar Juma'a, yanzu kuma shugaba Barham zai buƙaci haɗakar jam'iyyu masu rinjaye na Majalisar Dokoki da su wakilta sabon Prime Minister. Wakilai daga kasashen duniya kusan 200 a yau Litinin sun so mazaman tattaunawa akan yanayi a Madrid makon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da la'asari za a ji wasu abokan aikin wadda za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Murtala Faruk Sani na da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsi Jimmy Cook. Baba ya koma kere ne daga nan Washington, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.